Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku a shirin mu na musamman na wannan hantsin wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a cikin shirin da muke tafe da shi a daidai wannan lokaci. Za ku ji cewa sojojin saman tarayyar Najeriya sun dakile wani shirin ɗan ta'addar Boko Haram na mamaye wani gari a jihar Borno a birnin Damagaram a Jamhuriyar Niger kuwa an buɗe wata kasuwar da koli na wasu kayayyakin gargajiya dangin abinci da matasan kasar ke sarrafawa. Idan muka sake komawa tarayyar Najeriya kuwa za a ji cewa wasu sarakunan shiyar arewa maso gabascin kasar ne sun ka gudanar da wani taron farfado da zumunci da ke tsakanin kabilar Lunguda da Waja. Biyo bayan wani safanin da kabilun biyu suka samu a kwanakin baya, sannan za a ji inda aka kwana game da yaki da cutar kwalara a birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar. Muna tafe da shirin ƴan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar, amma duka wannan zai zo muku bayan na mayar da ku a Washington DC ta hanyar tauraron ɗan Adam domin sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sojojin ƙasar India biyar sun rasa rayukansu a wani kazamin artabu da ƴan bindiga da ke fada da mulkin India a yankin Himalayan na Kashmir, yayin da tashe-tashen hankula a yankin suka karu a cikin makonnin da suka gabata. Mai magana da yawun sojojin India ya ce, ‘yan sanda da sojoji sun killace wani daji a yankin bayan samun bayanan sirri cewa an ga ‘yan bindiga a wurin. A cewar sojojin, yayin da dakarunsu suka kaddamar da aikin bincike, ‘yan bindigar sun bude wuta mai tsanani da ya raunata wani jami'in soja sosai. Da sojoji hudu suka ji rauni kaɗan, an kwashe su zuwa asibiti mafi kusa, amma sun mutu a can. Babu wata ƙungiyar ‘yan tawaye da ta fitar da wata sanarwa kan lamarin. Faɗanna zuwa ne a daidai lokacin da dakarun gwamnati ke ci gaba da kai hare-hare biyo bayan kisan gillar da aka yi wa wasu waɗanda ba musulmi ba marasa rinjaye a makon da ya gabata. Jiya Litinin sojoji biyu sun mutu yayin da baburansu suka hau kan bam haɗin gida a kudu maso gabashin ƙasar Burkina Faso, wanda wannan shine hari na baya-bayan nan da aka kai a yankin da a baya baya fama da tashin hankalin masu ikirarin jihadi a arewacin ƙasar. Ƙasar da ke yammacin Afirka ta fuskanci ƙarin hare-hare da yawa da munanan hare-hare daga mayaka masu ikirarin jihadi da ke da alaƙa da ƙungiyar IS ko Al-Qaida tun daga shekarar 2015. Rikicin ya hallaka kusan mutane 2,000 da tilastawa mutane miliyan 1.4 barin gidajensu. Wata majalisar tsaro da ta nemi a sake sunanta ta ce sojoji biyu harin bom ɗin ya ritsa da su a garin Farakoroso a yankin Cascades. Wata majalisar tsaro ta ce waɗanda abin ya ritsa da su sojoji biyu ne waɗanda babur ɗinsu ya tarwatse akan mahaƙar ma'adanai. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da shawarar cewa mutane da garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi da su karɓi ƙarin allurar rigakafin COVID-19. Kwamitin masu ba da shawara kan allurar rigakafin na WHO ya ce ƙarin allurar zai taimaka wa mutane da garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi saboda yawan mutanen zai yi wuya jikinsu ya karɓi allurar rigakafin da aka saba yi kuma suna cikin haɗarin kamuwa da cutar COVID-19 mai tsanani. Kwamitin wanda ake kira da SAGE ya kuma ba da shawarar yin allurar rigakafi ga mutanen da suka haura shekara 60 waɗanda suka karɓa allurar rigakafin daga masu haɗa allurar na China, Sinopharm da Sinovac. Ta kawo hujjoji na wani bincike da aka yi a yankin Latin Amurka cewa allurar rigakafin ba ta aiki zuwa wani tsawon lokaci. Sai dai kwamitin bai ba da shawarar ƙarin yin wata allurar ga jama'a ba, kuma ya ce zai yi nazarin batun ƙarin yin allurar da yawa a ranar 11 ga watan Nuwamba. Hukumar WHO ta yi kira da a dakatar da yin ƙarin allurar ga jama'a gaba ɗaya har zuwa ƙarshen shekara don ba wa mutane da yawa a faɗin duniya dama su karɓi allurar rigakafin ta farko. Jami'ar Malam Muqtadad Al-Sadr ita ce ta mafi yawan masu kaɗa ƙuri'a a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar Iraki a cewar sakamakon farko da aka fitar jiya Litinin. Wasu sakamakon kidaya da aka samu na nuna cewa malamin addinin Shi'a ya lashe sama da kujeru 70 na majalisar mai kujeru 329. Jami'ar al-Sadr ta ce ta lashe kujeru 73 inda ta ƙara adadin kujerunta 54 da ya kuma bata babban tasiri a tsarin gwamnati. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce tsohon Prime Minister Nur al-Maliki ya samu nasara mafi girma tsakanin jam'iyyun Shi'a a cewar sakamakon farko. Kungiyoyin Shi'a sun mamaye siyasar Iraki tun bayan faduwar shugaba Saddam Hussein na Sunni a shekarar 2003. An samu raguwar masu kada ƙuri'un zaben na 'yan majalisa a ranar Lahadin da ta gabata da kashi 41 cikin 100 kawai a cewar hukumar zaɓe, wanda ya yi ƙasa da kashi 44 cikin 100 da aka samu a 2018, wanda shi ne mafi ƙaranci a tarihi. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU ta ce tana son ta yi haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya a shirin haɗin gwiwa da za a yi don tallafawa ƙasar Somaliya a ƙoƙarinta na yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi da samun kwanciyar hankali. A cikin wata sanarwa, kwamitin tsaro na AU ya ce ya amince da shawarwarin wata ƙungiya mai zaman kanta don yin wani aiki na haɗin gwiwa wanda zai maye gurbin rundunar AU a Somaliya bayan wannan shekarar.
Labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu sai rahotannin da muke dauke da su, inda zamu soma a tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya, sojojin saman kasar ne suka dakile wani shirin ɗan ta'addar Boko Haram na mamaye wani gari a jihar Borno. Ga wakilin muryar Amurka birnin tarayya Abuja, Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Sojojin saman Najeriya da ke yaki a karkashin rundunar Operation Haɗin Kai da ke yaki da 'yan ta'addan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya sun wargaza shirin mayakan na Boko Haram na kai wani hari da nufin kame garin Aulari da ke yammacin garin Bama a jihar Borno. An ko dakile wannan hari ne yayin da sojojin suka tunkari maharan gadan-gadan, ta yadda dole ala tilas suka tilasta maharan suka juya da baya inda suka koma inda suka fito, wato dajin Sambisa. Take kuma rundunar Operation Haɗin Kai ta tayar da jirgin yaki inda ya garzaya ya kuma gano su yayin da suka ruga cikin dajin, kuma ya bude masu wuta da makaman roka inda ya kone ƙurmus uku daga cikin motocinsu, kana ya lalata guda ɗayan. Bugu da ƙari, jirgin yakin Najeriya ya kuma halaka da dama daga cikin 'yan ta'addan na Boko Haram da ISWAP, yayin da kuma wasansu suka ruga cikin daji da munanan raunuka. Hedkwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta bakin kakakinta Air Commodore Edward Gabquet ta tabbatar da wannan labari, inda ta ce tuni ma har an dawo da kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan yanki. Air Commodore Gabquet ya ce babu wani abin damuwa a halin yanzu, yana ƙara tabbatar da cewa za a ci gaba da aiki wurjanjan har sai an dawo da tabbacin zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin baki ɗaya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To yanzu kuwa sai janguriyar Niger, inda birnin da magaram ke karɓar wata kasuwar baje kolin kayayyakin gargajiya kuma dangin abinci da matasan ƙasar ke sarrafawa a ƙarƙashin wata ƙungiya da ake ce ma FONAF. Wata matashiya 'yar ƙasar ta janguriyar Niger ce mai suna Hadiza Amadu Maiga, ita ce ta kafa wannan kasuwar domin baiwa matasa damar nuna bajintarsu, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton na Tamar Abari daga Damagaram.
Ministan kasuwanci na jamhuriyar Niger Gado Sabo shine ya jagoranci buɗe baje kolin na FONAF.
Yau na zo da suna Prime Minister da ya so ya zo alabashi da baba, ya turo ni don mu zo mu gani abinda ake wannan taro da ake yi FONAF na anan garin Damagaram. Shi ne na zo na buɗe, kuma alhamdulillahi abinda na gani ya burge ni sosai, kuma na ga abinda ya kamata a ce gwamnati ta kama don Allah ya yarda, musamman duk abinda mu gani da abin na ci gaba na ƙasa za mu kama ma samari da ƴan mata, duk abin da na ci gaban ƙasa tabbatar da Niger yanzu sunanta ya fito.
Hadiza Amadu Maiga ita ce uwar gijiyar FONAF. Burinsu dai ta ce matasa su dogara da kansu, su bar zaman banza.
A FONAF muna yi domin duka na activity muke aiki da su, akwai agro business wanda ake yi cikin noma, muna yin formation su kuma wanda akoya ma matasa mata da mata yanda zaka bude enterprise inka ya zaka yi empo kasu galla za maka a shekara ta fara yaya zaka yi kuma dan ka a rinka mata abinda ake cewa redressment fiscal
shi ma ministan kiwo da noma Kadiri Tijani wanda ya halarci bikin ya ce za su kama ma matasa a wannan fanni nasu
da yawa kayani waɗanda suka shahi noma da kiwo wannan na nuna muhimmancin aikin noma da kiwo a cikin kasar mu kuma in aka dibi alƙalman wanda ke ba da sakamako aikin noma da kiwo suna kawo ciki dangance da bunƙasa arzikin kasa kusan kashi 40 cikin 100 kenan babbar turba ce in ana so yau a samu matasan mu su samu sana'o'i a samu aiki
ko ni gwamnatin jamhuriyar Niger za ta yi na yadda matasa za su amfana da yarjejeniyar nan ta kasuwanci mara shinge wato Zulekaf
duk wanda zasu kai da zasu as a company na sarrafa kaya zamu kuma zamu ba su goyen ba ribi tsari don su samu na dai wanda abinda ake so a nan Niger ya zama to su ne zasu ba ƴan Niger su kuma har su ba dama ma su kai su sai da cikin wasu kasa
ga kuma abinda wasu da suka zo sayayya baje kolin ke cewa
sunana bashu abin sosai ya burge duka dai aikin cigaban matasa shi sa
mun zo mu dan sayayya kuma mun zo mu ga irin abubuwa yanda ake sarrafa su irin namu na gargajiya
lalla gaskiya ta burge ni sosai sosai hanya ce ta cigaban matasa
Salima Abdulaziz gaskiya wannan fuwarkin ta kayata ne yanda aka tattara matasa ana so a koya musu sana'a yanda zasu dogara da kansu ba ma Niger incinta ana so a raba matasa da zaman wannan na banza na shan shisha da kwace da wane ne duka
kamar labari murya Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger
a halin yanzu sai mu koma tarayyar Najeriya inda wasu daga cikin sarakunan shiyar arewa maso gabascin kasar suka shirya wani taro a jihar Adamawa domin ganin kabilar Lunguda da Waja sun sake farfado da zumunci da ke tsakanin su kamar yanda yake a shekarun baya hakan kuwa ya biyo bayan sabanin da aka samu a kwanakin baya tsakanin kabilun biyu kamar yanda za a ji karin bayani a wannan rahoton na Salisu Muhammad Garba daga jihar Adamawa.
Taron ya gudana a fadar mai martaba Sarkin Lunguda dake karamar hukumar Goyo a jihar Adamawa inda kabilar Lunguda da kuma kabilar Waja domin farfado da abinda suke shirin rasawa wato zumuncin dake tsakanin su tun zamanin kakanni wanda a kowace kaka kabilun suke irin wannan taron a can baya hakan ta sanya a wannan karo suka sake farfado da wannan taron domin yin fatali da rashin jituwa dake shirin yin kamari tsakanin kabilun da ma sauran wasu kabilu da suke zaune a wannan yankin domin kuwa a kwana kin baya rikici ya barke tsakanin su inda aka yi ta rashe-rashen rayuka da ma dukiyoyi wanda hatta kai ga gwamnatin jihar Adamawa da tafarar nasa gwamnatin Gombe domin kira ga waɗannan kabilu da a zauna lafiya taron da ya samu halartar mai martaba mai tangale da kuma hamafata da hamafacama da amnashalan mai masaukin baki shine kwaninin guriya da kuma mai martaba sarkin shani engineer Salih Ahmad mai tangale shine mataimakin shugaban majalisar sarakuna na jihar Gombe wanda kuma yayi jawabi ya kuma kira ga mahukunta ta akan su sani cewar rashin aiki ne kan sanya matasa cikin halin tashin hankula a wannan yankin
to kaka sakle nan da ake matasa ne ba da cinji da guje-guje nan sai matasa masu karfi a sai samun solution da sauki yanzu na tabbata a nan garin Guyu akwai matasa dewa wanda ba su da aiki suna son su ma su reforma iyali amma babu hali babu aiki za ji dadi a ko su sanatocin mu a nan ɗayan majalisar tarayya har ba ta nan jiha to duk waɗannan solution suna wajen mu ba su da nisa idan muka samu waɗannan matasan aiki wallahi za mu rabu da wannan fata gaba daya saboda haka na kira da murya mai karfi masu hannu da shuni na mutanen Guyu na Lunguda don Allah ku kawo jarin ku ku kafa shi a nan cikin garin Guyu
shi ma da yake jawabi mai masaukin baki kuma mai martaba sarkin Lunguda kwaninin guriya Kuroyo Hahe dishon dan sanda na biyu yace sabani da tawakana a kwanakin baya tsakanin kabilar Lunguda da kabilar Waja wannan kusture ne kuma hakan ba zai kara faruwa ba
dan ne abun da ya faru tsakanin Lunguda da Waja hakun ce yaya ne da kani a lokacin da yaya da kani suka samu sakuwa lallai nama da jiki haka yake kasance amma wannan wajen da yanayin da ya faru wannan Allah ya yarda haka ba zai faru ba wannan nan muna kokarin mu dinka duk wannan baraka domin ganin cewa ba ɗan da zaka raba wanda ya zama yaya da kani lokacin da ci gaba da zama tattewa kamar ɗan da kakanin suka faru
a kwanakin baya wata takaddama ta barke tsakanin kabilun guda biyu inda aka yi takartan kasa da nuna wa juna yatsa wadda har ta kai ga gwamnatin jihar Gombe da gwamnatin jihar Adamawa suka hadu domin yi wa tukkar hanci a gurin taron kabilu da dama suka yi tarawaye da kuma nuna al'adu cikin annashuwa da nishadi Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
Za mu sake komawa jamhuriyar Niger inda hukumomin kiwon lafiya na birnin Kwanni suka bayyana cewa duk da ci gaba da ake samu wajen yaki da cutar kwalara ana ci gaba da samun kullar wannan cutar jefi-jefi da haka suke kara sakira ga al'umma na ganin sun ci gaba da kiyaye matakan kariya kamar yanda za a ji karin bayani daga bakin shugaban babbar asibitin birnin Kwanni Dr. Ila Abdu a wata hira da muka yi da shi
kan fama da shiga hali yanzu sai in ce maka abun bisa ga kokowa da muka yi bisa ga dagar da muka yi bisa ga ganewa jama'a mun samu ya sha da baya mutane sun gane da abu ne da ke tare da rashin tsafta an gane da haka nan an yi aiki da abin da likitoci suka faɗi da bayanin da likitoci suka yi da gargaɗin da likitoci suka yi an yi aiki da shi mun samu abin ya sha da baya amma har yanzu akwai guda-guda ina har yanzu dai a ci gaba da aiki da tsafta waske shi harkar tsafta ce
To masu sauraron mu karku sha'afa waɗannan shirye-shirye na musamman na zo muku ne daga nan birnin Kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a halin yanzu ga Mahmud Ibrahim Kori dauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma
'yan ƙasa da hukuma
Kina barki ta gaba da fita Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawota hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da ta
Masare assalamu alaikum barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar komi kaman a ƙasa kawai sai yake to ga rogo ma sai da yake kusan 300 tiya komi yayi tsada yanzu bangaren abinci dai masara shinkafa ce ma mai dama-dama a cikin shi an
talaka sai rasa din da sai ina roƙon gwamnati ta duba dan Allah ta taimaka dan sassauta ma talaka
inda muke zuwa guri ne inda ake satar mutane kuma ana kashe su shi yasa muka tsorata ba ma iya zuwa mu sayo
wato abu kai abin da dama gwamnati ta saba yi shine a sai dama mutane wato abinci a farashin da rahusa
masu rayuwar shirin na jamhuriyar Niger inda al'ummar kasar ke kokawa kan yanayin tsadar rayuwa musamman kayayyakin abinci a dakace mu
har kan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke na samu
madalla masare duk da cewa damuna ta yi nisa kuma kaka ta kunno kai amfanin gona ya fara zuwa gidaje farashin kayayyakin abinci na ci gaba da hawa a kasashen Afirka ta yamma musamman irin su Najeriya da jamhuriyar Niger da sauran kasashe makwabta al'amarin da ke kara jefa rayuwar al'umma cikin mawuyacin hali yanzu haka dai ƴan ƙasa masu raunin tattalin arziki sun fara kuka a jamhuriyar Niger game da yanayin da aka shiga na tsadar rayuwa musamman al'amarin da suka shafi farashin kayan abinci tare da yin kira ga mahukunta su dauki matakan sassauci kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na musamman da abokiyar aiki Tamar Abari ta hada mana
a wannan lokaci da ake ciki kayan masarufi da abinci a kasuwanni sun yi tashin goron zabi abinda ya kai kowa yake kokawa musamman ma masu karamin karfi
in abisalamu da magaran to gaskiya wannan abubuwa kaman talaka shine komai yake kare a kan shi kuma komai kaman a kasa kawai sai yake to ga rogo ma sai da ya kai kusan 300 tiya dan masara ita ce da wannan gidan kowa ana cin ta ita ma ne ta kai jika da 50 a yanzu ma ne ta bawo da kai jika 30 shinkafa tsada gare ta talaka zai iya cin ta yanzu kaka ne muke ci kuma amma aika kuka abin cha din ya kasa kai kara hawa yake
sunana Willy
Malam Yusufu Mai Waki na kungiyar masu sai da cimaka a nan da magaran ya ce al'amarin na bana ba a saba ganin irin sa ba.
Gaskiya abu ne mai tsoratarwa da yawa wanda yake koda lokacin da aka yi shekarar yunwa ba a yi irin wannan tsadar abincin ba birni da kauye ko ina ga baki daya, domin a lokacin da aka yi yunwa babu. To yanzu ku akwai, amma tsada ce Allah ya kawo. Sanadiyar abin da ya kawo mana tsadar abinci a nan kamar cikin jihar da magaran ko kuma cikin Niger ita ce makwabciyarmu Najeriya. Muna zuwa Najeriya muna sayarwa masara, muna sayarwa kaura, muna sayarwa hatsi da kuma irin su waken suya da sauransu. Sun irin garin alabar duk wani abin nau'in abin abinci kan namu kan na dabobi, to muna zuwa Najeriya muna sayarwa. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya dora ma Najeriya makwabtanmu suke shiga cikin bala'i. Sannan mu inda muke zuwa muna sayo abincin nan, hasali ma yanki ne wanda kowane yanki tsoratarwa a yanzu tunda babu tsaro a wajen nan. Inda muke zuwa guri ne inda ake satar mutane kuma ana kashe su. Shi yasa muka tsorata ba ma iya zuwa mu sayo. Sannan kuma koda mun tafi su ma manoman ba a bar su sun yi noman da za su saida mana abincin da sauki ba, barantana mu sayo mu kawo ma mutane sauki. Mun maida hankalinmu zuwa kamar yamai sayan masara. Yamai din nan ba su suke noma masara ba, su ma sayo musu ake daga Burkina Faso zuwa Mali har Senegal suna daukowa su kawo yamai daga nan da magaran da irin su Maradi. To kaga akwai tsadar kudin mota sabanin nisan guri da Najeriya.
Duka da an so shi ya inganta kasa da tsarar da wadansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta. Komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka. Ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka.
Ko a nasu waje kungiyoyin hararen hula ne nasu na ganin talaka ya san ana yi a irin wannan lokaci. Amadu Dankwari mamba ne na kungiyar Orkoni mai sa ido a irin wannan lamari.
To mun ga musamman ne kungiyar hararen hula mafi yawanci kira ne muke yi ga yan kasuwa kuma ga gwamnati. Yan kasuwa wanda suke tafiya suke su kawo abincin nan ya kamata dai kasu tsawala kasu nemi riba mai abin ga riba wata tauci kima. Shi kuma gwamnati ya kamata ya sa ido da abin da yake shigowa tukwanan kuma ya ci gaba da wannan sai da abinci da rafusa.
To baya ga irin wannan kira kamar babu wani abu da kuke yi na game da irin wannan matsala ta tsadar rayuwa a wannan kungiya ta.
Abin da muke yi shi ne kamar kin san a da gwamnati yana yin abin da ake ce mishi sa ido ga kudin da ake sayar da abinci to yanzu da ke gwamnati bai yi mu ne muke wayarwa da ƴan kasuwa kai ya zamanto an san kawo abincin nan je tausayin talakawan kasu sa riba mai tsawo yanda abincin zai kai yayi tsada
a kodayaushe maganar hukumomi ba ta wuce talaka ya gani a kasu wanda suke daukan alƙawurra na magance matsalolin al'ummar da ta zabe su Abdulrahim Balarabe shine babban magajin gari na da'irar Damagaram
wato akwai abin da dama gwamnati ta saba shine a tsaye da mutane wato abinci a farashin da rahusa kuma kin ga a yanzu ko ana yin shako ina a cikin wannan attanan garin Damagaram akwai mi ake cewa an yi premier phase wato zagaye na farko inda kowace komin sai da akai dan 70-70 na hasbi aka aje wannan dan a taimaka mutane musamman ma a cikin lokacin da ake kokowa na noma kin gane ku yanzu kuma akwai deuxième phase da tana tare ita ma ana so ana ba mu ta alƙawarin take suwa da tsada ta kare farashin shi kuma ta sida ma talakawa da aradan talakan nan su samu sauki wani sulare kuma wanda aka samu kan matsaloli amma na ambaliyar ruwa ne amma na wa'ansu matsaloli ne to kuma nan gwamnati agaji ne take kawo taimako ne take kawo banda ita kuma akwai masu hannu da shuni su ma kowanne suna kokari bakin gurgurdo kuma dole ne ma ayan wani da wannan damar mu gode ma duka waɗanda suke taimaka mana a cikin irin wannan halaye wato kungiyoyi na duniya masu narkin da na majalisar dinkin duniya da kuma na kasashe daban-daban kuma kungiyoyi gaban gari daban-daban da na ECOWAS da na tare da Turai wanda suke taimakawa a cikin irin wannan halaye wanda ayan talakawa suka shiga cikin su kenan duk da wannan kuma ya kamata mutane mu dinga amfani da hankalin mu wannan ruwan da yake nan kasa to mu tangwalo shi mana mu yi amfani da shi mu yi albarkatun duk abin da muke so mu noma kasar mu tana da albarka kasar mu tana da arziki duk abin da ka shuka ni jirgin na fito
na saka ya hukumar da ke kula da daidaita farashin kayayyaki a kasuwanni wato Antando Commerce dan jin ko menene suke yi a wannan gaba sai ne Kicibus da babban daraktan hukumar yana cikin sauri na amsa kiran gwamnatin jiha zuwa wani babban meeting
a ga haka cikin kada zalunci mai za ka fada a cikin
anshi to Allah ya kyauta masu rai da haka shirin yan kasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman ita Tamar Abari Mahmud Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin kariya ba inda ma su irin wannan a gaba
a halin yanzu masu sauraron mu ga Sulaiman Muna Barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Niger
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa asusun majalisar ɗinkin duniya mai kula da cigaban al'umma UNFPA ya bayyana shirin gudanar da babban taron sarakunan gargajiya a watan Nuwamban da ke tafe a jamhuriyar Niger domin tattaunawa akan matsalolin auren yara ƙanana da batun tsarin iyali da ilimin 'yan mata jaridar ta ce wakilin UNFPA Ismail Mbenge wanda ya kai gaisuwa a fadar shugaban kasa Mohamed Bazoum ya ce sarakuna za su fitar da sanarwar ƙarshen taro tare da shan alwashin yi wa gwamnatin Niger rakiya a ƙoƙarin magance matsalolin da ke tattare da waɗannan batutuwa jaridar Lanketer na cewa lokaci yayi da za a gudanar da bincike a ofishin ministan man fetur bayan shafa shekaru goma na ayyukan haƙar man fetur a jamhuriyar Niger jaridar ta ce bayan umarnin da aka bayar domin binciken wainar da ake toyawa a ofishin ministan manyan ayyukan gine-gine da na ministan kiwon lafiya da na ilimi a yau 'yan Niger sun kagu su ga an aika jami'an bincike zuwa ofishin ministan man fetur don haska fitila akan yadda abubuwa ke gudana jaridar Le Canard de Chine ta bayyana cewa watanni shida bayan da shugaba Mohamed Bazoum ya rantsuwar kama aiki har yanzu tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu na ci gaba da makalewa al'amuran gudanar da mulki jaridar ta ce a can farko ya sha yabo daga kasashen waje saboda yadda ya shirya sauka daga karaga Salim Alim bayan shudewar wa'adin da kundin tsarin mulkin kasa ya tanadi amma kuma alamu na nunin har yanzu Isu Muhammadu bai tafi ba har an kai inda a yau wasu masharhanta ke cewa yana tsoma bakinsa wajen tsayar da wasu daga cikin muhimman shawarwarin da suka shafi ayyukan shugabancin kasa wanda kuma idan aka ci gaba da tafiya a haka Muhammad Bazoum ba zai samu sukunin cika alƙawarin da yi wa jama'ar kasar nan ba. Sune Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman Sako ke ce da ku a kasance lafiya daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.